الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sadaqa mai yimmanci na alhamis wanda ya dace da biyu ga watan sha'ban wannan shekara ta 2025 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yimmanci na 16 ga watan tara shekara ta 2021 dan ci gaba da karatun littafin mu da muka faro wato kashfu shubuhat na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya kasa da rahama mun yi darasin farko alhadi da tausi yau kuma zamu daura darasi na biyu idan ku kuma ta ba gabar da malam ke magana akan ta yayi bayani dangane da wannan sunan ika na ibada wanda ya nuna jingina zuwa ga wani wanda ba Allah ba suka ne kamar bakance kamar al-istighatha da sauransu har dai inda yace wa jami'u anwa'ul ibadati kulliha lillah dukkan nau'ikan ibada haƙƙi ne na Allah idan har ka gane haka wa arabta anna iqrarahum bi tauhid ar-rububiyyah lam yudkhilhum fil islam وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أهل دماءهم وأموالهم أردت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى أن الإقرار به المشركون أردنا أن المكثرة سيتي وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ الصيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله ما ليتي وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله وأن التوحيد يشيني حقيقة نما أن لا إله إلا الله وكي دب ذاك كلا كوابا سي الله كي دب ذاك نمو آغزن كوابا سي آغزن أبنجزي سيكين أبين دامات بام إيه سي الله بذاك روكي كوابا بذاك دوغر أكن كوابا ba za ka yanka don neman kusanci zuwa ga kowa ba sai Allah wannan shine hakikanin ma'anar la ilaha illallah fa innal ilaha indahum domin al ilahu a wajen su mushrikai na da wanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al umuri shine wanda ake nufatarsa don ɗaya daga cikin al'amuran da muka kidaya a baya yanka neman agaji taimako da sauransu sawa'an kana malikan shin ya kasance mala'ika ne aw nabiyyan ko annabi ne aw waliyan ko wali aw shajaratin ko wata bishiya aw qabran ko wani kabari aw jinniyan ko aljanna da an ce al-ilahu to shine wanda kai tsaye ake bukata a wajen sa don yin waɗannan al'amura wanda za a yi yanka don neman kusanci zuwa gare shi wanda za a roke shi ya kawo dauki kan abin da ba mai iyansa sai Allah to wannan shine al-ilahu a cikin larabci lam yuridu anna al-ilaha huwa al-khaliq da dai kafiran maka da suka yi zamani da manzon Allah Quraishawa da suka yi zamani da manzon Allah wanda da harshen su ne galibin alqur'ani ya sauka da dai ba su taba nufin cewa annal ilaha abinda ake nufi al ilahu shine al khaliqu ar raziqu al mudabbir mai halitta mai arzitawa mai gudanar da al'amuran halitta ba haka suke nufi ba domin inda sun yi nufin haka to kenan kana nufin aqidasu da lata da uzza da manat da sauran gumaka su suka halice su ko suka halici iyayensu su suka arzuta su ko suka arzuta iyayensu su suke sarrafa al'amuransu ko alama ba su i'tikadin haka a cikin zuciyarsu domin gunki da suka san cewa su suka sassaka shi da hannu sai suka nemo masa mai gadin da zai tsare shi ka bi kenan sun san shi kadai ba ya da mai ba ya da kudura ba ya da irada sun san haka sun san ba ya iya kashewa ba ya iya rayawa ba ya iya arzutawa kashewa da rayawa da arzutawa da gudanar da al'amuran bai duk aurin Allah suke ba su taba daukan cewa lafiya da uzza na iya yin ɗaya daga cikin al'amuran nan ba ba sa nufin haka wa innama ya'nuna bil ilah abinda kawai suke nufi da kalmar ila ma ya'mal mushrikuna fi zamanina bi lafzi sayyid shine abinda a yau mushrikan yau suke amfani da kalmar sayyid wajen bayar da bayanin sa su da can za su ce al ilahu ne yanzu kuma sai su ce sayyidi ya sayyidi shehu fulan abinda yake nufi da ya sayyidi shehu fulan ya mai kawo mun agaji ya mai kawo mun dauki ya mai arzuta ni ko me ya wanda zai kawo mun agaji ko wanda zan nufata da wannan fa atahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo musu yad'uhum ila kalimatut tauhid yana kiran su zuwa ga kalmar tauhidi wa hiya la ilaha illallah ita ce kalmar la ilaha illallah wato shine professor Muhammad Kutub ke cewa bambanci tsakanin mutan da musulmansu da kafiransu da mutan yau musulmanmu da kafiranmu shine rashin wato mutan da sawa'un musulmai ko kafirai sun fahimci ma'anar la ilaha illallah kamar yadda galibin mutanen yau sawa'un musulmin da kafiran ba a fahimci ma'anar la ilaha illallah ba yace na da sun fahimci cewa in suka furta la ilaha illallah abinda wannan ke nufi ba wanda za a bauta sai Allah ba wanda za a karɓi dokarsa sai Allah su kuma suna ganin ga waɗansu mutanen da ya kamata a karɓi dokarsu in sun fita wancan sun ɗaure bakin su don haka sai suka ke da su fita kalmar na yau kuma tunda sun zahilci ma'anar kalmar sun ɗauka abinda suke nufi kashewa rayawa arzutawa sai suka faɗe ta amma kuma suna bautar wani Allah ka gana da sun fahimce ta don haka sai suka ke da su yi mai sun faɗe ta don suna ganin in sun faɗa to wannan ya hana su neman agaji a wurin kowa sai a wurin Allah ya hana su yin yanka domin kusancin wani sai Allah ya hana su neman ceto a wurin kowa sai a wurin Allah sun tabbatar in sun faɗe ta haka take nufi qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un sun san ba za su nemi ceto a wurin wani ba sawan asama yake ko a ƙasa mala'ika ko aljan ko annabi ko manzo ko shehi sai Allah haka kuma take nufi dan ceto din mallakar Allah ne lillahi shafa'atu jami'a to sun san in sun faɗa sun ɗaure bakin su ba za su nemi ceto a wajen kowa ba sai suka ki faɗa maza Allah ya ce musu la ilaha illallah sai suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu yazo dukkan allolin ne ya dunkule su mai da su daya a ce da wani duk ba su da tasiri sai Allah shi kadai ne ke da tasiri ma'ana ba yanda za a yi su ansa sai Allah ina fara gumma ita kaga su sun san abin da kalmar take ne da haka sai suka ki faɗa na yau kuma su san abin da kalmar take fara gumma sai suka faɗe ta kuma suka kariya ta ba tare da sun sani cikin maganganun da ayyuka na safe da yamma sai an warware kalmar la ilaha illallah amma mutum bai sani والمراد من هذه الكلمه معناها لا مجرد لفظها ما لتي ابين دا ake nufi da wannan kalma la ilaha illa allah ma'anar ta ake son ta tabbata cikin magana da aiki la mujarradu lafziha ba san lafazin ta ba mutun ya faɗi lafazin da baki amma yayi abin duk abin da ya ga dama ba haka take nufi ba a'a ya faɗi lafazin da baki kuma a cikin maganganun sa da ayyukan sa ya kasance ya tsaya daidai lafazin bai saba ba wal kuffaru zuhal ya'lamuna anna murada an-nabi sallallahu alaihi wa sallam بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق كافري وطن نسيك جاهلي الوقت النبي سنة دمسن يرسي وابن دمزا الله كنفي دون الكلمة شيني كديت الله تهني راتي وادسي ولكن راتي دا كوا بسيشي إفراد الله تعالى بالتعلق به دي شي كدي ذاك دوغلا شي كدي ذاك وابوتا شي كدي زوجي ركا ذاتا رسنا سنسان هكا والكفر بما يعبد من دون الله kuma sun san abin da take nufi kafircewa don abin da ba Allah din ba wal bara'atu minhu da barranta daga gare shi fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illa allah da haka lokacin da manzo Allah ya ce ku ce la ilaha illa allah qalu sai suka bashi ansa da cewa aja'al al alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab yanzu sai zo idan kulli allah din mai da su guda daya kai wannan abin mamaki ne ka ina ba dan gun fahimta فإذا أردت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار إن هركا قاني شوى جاهلي نكافري الوقت ثم زان الله سنصمع أن لا إله إلا الله تولي ذاك سامكان كتكما ماجي دنغن دمتمن ديكي دعوة المسلم سي أيو amma bai fahimci wani abu na wannan kalma na ma'anarta ba irin abinda jahilan kafirai a da suka fahimta shi bai fahimci ba game da ma'anarta domin yau da dama daga cikin musulmi ba ma ya daga garin musulmi ba a malaman da suke da'awar malamai ne idan ka ce faɗan ma'anar la ilaha illallah kawai sai ya ci gaba da maka la khaliqa la raziqa haka zai ce الله هو الخالق الله هو الرازق الله هو المدبر الله هو المالك ba mai kashewa ba mai rayawa ba mai arzikawa ba mai talautarwa sai cikin wajen bayanin ne tafidar rububiyya ya ce shi la ilaha illallah cikin ne ita ko abinda kalmar take nufi la ma'buda bi haqqin illallah ba wanda ake bautawa bisa ga ya cancanta a bauta masa sai Allah duk wanda aka bauta ba Allah ba to an bauta masa ne ba bisa ga cancanta amma Allah ne kadai ake bautawa bisa ga cancanta wanda duk ba shi bai cancanta wanda shine hakikanin abinda kalmar take nufi bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuz bi hurufiha wadan kuma suka dauka cewa abinda yake bukata da kalmar kawai mutun ya furta lafzanta harfanta min ghairi i'tiqadi al-qalbi li shay'in min al-ma'ani ba tare da zuciyar shi ta ma kudurce ma'anar ba wal hadiq minhum mai kaifin hankalin cikin su yadhunnu anna ma'anaha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru al-amra illa Allah wato yana nadi ya dauka ma'anarta yana zaton cewa ma'anarta shine ba mai halitta ba mai arzutawa ba mai gudanar da lamurra gaba ɗaya sai Allah wannan mai hankalin cikin su haka ya dauka to wanda ba da hankali kuma shi ya zai dauka hazikin cikin su haka ya dauka to wanda ba hazikin cikin su ba dole cikin su shi ya zai dauka sai malace fala khayra fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bima la ilaha illallah babu alkhairi ga dukkan mutumin da jahilan kafirai ma sun fi sanin ma'ana la ilaha illallah ina fara kuna fahimtar maganar Sheikh Muhammad Al-Abu idza arafta ma zakartu laka ma'rifata qalbin idan har ka gane abin da na faɗa maka ganewa ta zuci wato ka san hakikanin ma'anar la ilaha illallah ita ce la ma'budu bi haqqin illallah wa arafta shirka billahi alladhi qala Allah fihi kuma ka gane hakikanin ma'anar shirka wanda ubangiji ya faɗa game da shirka din cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa arafta din Allah alladhi arsala bihi ar-rusula kuma ka gane hakikanin addinin Allah wanda ya turo manzanni saboda shi min awwalihim ila akhirihim tun daga na farkon su har zuwa na karshen su alladhi la yaqbalu Allah min ahadin dinan siwahu shine addinin da Allah baya karban addinin da ba shi ba wa arafta ma asbaha ghalibun nas fihi min al-jahl bihadha kuma ka fahimci abinda galibin mutane yau suka samu kansu a ciki na jahiltar hakan a fadaka fa'ida tani to hakan zai baka fa'ida guda biyu al-ula fa'ida ta farko al-farahu bi fadlillahi wa rahmati ka gane falalar Allah kanka da rahmarsa da yayi maka kama qala Allah ta'ala kuma yadda Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu a sanadiyar falalan Allah da rahmarsa to dan haka ya kamata mutane su farin ciki Abdullahi dan Abbas ya fassara fadlullahi wato shine al-islam rahmatuhu shine al-qur'ani da Allah ya sauka an gane ku falalan Allah da Allah ya bayar mutum musulunci wannan ba karaman falala bace ba rahmar ubangiji kuma da Allah ya saukar mana da al-qur'ani wanda shine mafi girman littafi a gare mu tunda Allah ya saukar da al-qur'ani da rahma wa nazzalna alayka al-kitaba tubyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin al-qur'ani rahma يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين القرآن رحمة تدهك فلن الله بسلنج رحمة بنجي شيري القرآن بيجي فبذلك فليفرق سبو دوانا نياكم متبتانيسي فلنجي هو خير مما يتمعون وانا شيري في الخير سما دابين متانيكي تالا وانا كايا قالاتم دونيا كو أرزكي دونيا كسامكان كتكين نئمة مسلنجي ka samu kanka cikin waɗanda aka saukarwa da alkur'ani kuma kake kokarin fahimta sa gurgurdan hali da ake da shi wannan ba karaman daraja ce da falla da Allah ya so farita ba ma'ana idan har mutum ya gane wannan balbalci tana kare dan kar mu tsinke maganar sa yace idan har ka gane abin da ka lissafa a baya zaka samu mai haka zai baka fa'ida nawa biyu fa'ida ta farko ka kara farin ciki da Allah ya saka gane haka yanzu dubbai suna nan ba su gane ba miliyoyi suna nan ba su gane wannan abin da kai ka gane a yanzu da kuma wannan gaman katar ne na Ubangiji da ya sa ka gane haka in ba haka ba da sai a yi maka magana sai ka ki gane ba sai ka yi inkari sai ba ka kibi ta titin da za a faɗa maka wannan to wannan fa'ida ta farko kenan ka gane falalan Allah akan ka da ka fahimci wannan wa afadaka aidan kuma hakan zai baka wata fa'idar kuma ta biyu ita ce mai al-khawf al-azim tsoro wanda yake mai girma na kada ka samu kanka cikin wanda zai kauce daga wannan fahimta domin zukata suna tsakanin yatsun Ubangiji subhanahu wa ta'ala yukallifu haka yake sha ina juya su yadda ya dace mutum na kai shirya za ga wani lokacin ya zame ya bar shirya ya koma kata an bai dago mai rike su kace to ai da fice maka Abdullahi da bai fada ba sai ya duba gani ya fada ko ya fada duba tafsir cikin sai wani jere tabar kada mu gani sai ta gani na ce ni da fada to shi kuma ya ce manzon Allah ne kaddara wannan mun fassara shi fassara rahama cewa manzon Allah yake nabi to sai wannan ya nuna ba mu yi inkari ba manzon Allah rahama ne tunda Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan mun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama to sai ne shi ne sai maulidi shi ne magana ta biyu da za su fada yadda to gani cewa manzon Allah rahama ne ya nuna kuma ai maulidi ba a inkarin drama ne an yi drama ne to amma me ga kuma mutum maulidi wajen su to ya Allah ce fa bi zalika falyafrahu da haka zai su farin ciki ah yanzu cikin muna gurbin bikin cikin da zo manzo Allah cikin farin ciki muke safa da yamma to su ko ba su farin ciki sai su daya shekara tsakanin mai farin ciki da manzo Allah safa da yamma da dare da rana da in zai ci ko zai sha ko zai shiga daga masallaci ko zai fita in zai kwanta barci ko zai tashi yana farin ciki da manzo Allah a koyaushe dan yadda kana da sunnar sa yana kokarin yin koyi ne da wanda ba farin ciki da manzo Allah sai su daya shekara waye musoyin sa wani koyo shi shine abin da Ibn al-Qayyim yake cewa masoyi ma kansa masoyi wanda yake son masoyinsa ga magarin mutum in kana son shi ko mace in kana son ta yana daga cikin alamar so ka tana ta lokacin zuwa kwanta barci ka tana ta lokacin da ka farka daga barci ba shine abin da wani cewa wata ba wa akhiru shay'in anti fi kulli haja'atin wa awwalu shay'in anti inda qiyami sai ce karshen abin da zan tuna lokacin da ɗora ƙarƙari na sai ce farkon abin da zan tuna lokacin da na tashi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan a ce kullum da safe shi zaka tuna kullum da yamma shi zaka tuna ka biya hakkin sa karshen abin da zaka kwanta ka tuna da shi idan ka karanta wata sunnar sa farkon abin da zaka tashi ka tuna me yake faɗa sai ka faɗa to wannan ma kai inda zaka yi wannan kullum baka biya shi ba har sai in ka haka to bayan gari ya waye me yake faɗa in zai shiga kasuwa me yake in zai shiga kasuwa me yake faɗa in an fita daga kasuwa me yake faɗa in yamma ta yi me yake faɗa in za a shiga ban daki me yake faɗa in an faɗa in za a shiga masallaci in za a fita in za a ba in za a karba in za a ci in za a sha in za a fara cin abinci in bayan an gama abinci to wace ce kuma za ka tuna haka a duniya to sai zan tuntun mutum bai wannan ba sai su ɗaya maulidi a shekara ba bi zalika falyafrahu ranar 12 ga wata falyafrahu shi kenan ya kare yo kuma sai kace ina bala'in sanki saboda sanki ma so dai nake tana kiya shekara duk shekara sai na tana fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yudhar bil jahal idan har ka gane cewa dan adam yakan iya kafirta saboda wata kalma da zai furta daga harshen sa kuma mai yiwa zai faɗe ta yana mai jahiltar ma'anarta fala yuzar bil jahl amma tare da haka ba za a bashi uzuri da jahilci ba to ta yaya mutumin da ya san abu kuma ya saba masa ganga kaga min babu aula ya kafarta kin abinda malai ke so kin ya faɗa anan ta dai sai ya ran wa faɗin Allah ta'ala kullu bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu da yan bid'a suke kafa hujja da shi akan maulidi wallahi abin dariya ne dan jahilci ne tsaba sa jahilci ne tsabarsa don abinda maganar su take nufi in dai wannan ayar tana nuna maulidi to suna nufin annabi ya bar duniya bai aiki da wannan ayar ba Abubakar da Umar da Usman da sahabbai gaba ɗaya sun bar duniya bai aiki da dan ayar ta ce ai maulidi su kuma tarihi ya nuna bai maulidi abin nufi bai yi ne ba kenan in ka ce wannan shine ma'anar ayar kana nufin dukkan sahabbai bai aiki da ita dukkan tabi'ai an bakara ta abihin bai aiki da ita dukkan tabi'u tabi'ina sai Imam Malik ibn Anas duk ba su yi aiki da ita ba dan baka da wata rana a tarihi rana kaza ga watan kaza da suka tafi tare suka yi maulidi to ga aya ta ce ai maulidi sun ki to wannan ne ji maka sauki ka dauka wannan ita ce ma'anar ta wadda eh amma kuma gashi sahabbai dai ba su yi aiki da ita ba ko kuma akwai ma'anar ta wadda sahabbai suka aiki da ita kai ne yanzu ka ba ta sabuwar ma'ana wannan yafi sauki baki ya san abin da zai faɗa, amma bai san me za a ce da shi. Abinda kuma muke ta faɗa mutanen har yanzu sun kasa kare kansu a kai, muka ce ko ne kuke cewa in mun kawo hadisi ku ce a kyale maganar hadisi, a kowa maganar malamin fiqh, amma wani daidai mun ajiye hadisi gefe guda mu kowa maganar malamin fiqh, faruwa daga Allah yake Ismawi, Iziya, Risala, Askari har zuwa Muftasar, ku nuna mana fasali ko babi ɗaya cikin waɗannan littafan da ya ce ku yi maulid, fasali ɗaya ko babi ɗaya ko cikin Allah ko Ismawi ko Iziya ko Risala ko Askari ko Muftasar, ku kawo fasalin maulid, ku kawo babin maulid, dukkan waɗannan masu littafan ba wanda suka ce a yi maulid, to ɗaya biyu muka ce ko dai jahilai ne da haka ba su kawo ba, ko dukkan su sun yi mantuwa, manta suke ba su kawo maulid, ko kuma sun ɓoye ilimi, sun san akwai maulid cikin addini amma suka ɓoye suka ki kawo, ko kuma abin ba addini ba ne ba da haka ba su kawo. Dole ku tabbatar da ɗaya daga cikin wannan, a ce musulun jahilai ne ba su kawo, a ce dukkanin su mantuwa suka yi, a ce haɗa baki suke suka ɓoye ilimi saboda su wahabiyawa ne, su bai alari duk wahabiyawa ne da haka suka littafi suka kare har sujudu sahwi sun yi, amma ba su yi magana a yi maulidi wanda ya kawo sujudu sahwin ba, wato magana sai ta ilimi wata take da daɗi in za a yi ta, to amma tunda ba sa bari ɗaliban su ce musu komai, duk ɗalibin da ya faɗa malamin sa wannan tun daga nan za a kore shi daga majalisin. Nisa kake ganin suna damuwa, suna cikin damuwa saboda yanzu sai ya kasance Allah ya sa in baka ji anan tashar ba za ka je wancan tashar ka bude kai, tashoshin suna sun yawa a Kano, wani malamin ka yi maka wani ɓoye ɓoye sai kawai wani malamin ya je ya fasa ƙwaya a wani lungu, a wani kwararren, a wani titin, a wata kwanar. Maganar malam da ya ce falai uzuru bil jahili, ba za a bada uzuri da jahilci ba, wannan magana ta ce laysa ala itlaqi, ko da shi a waɗansu wurare a cikin maganganunsa ya nuna ana iya ba da uzuri da jahilci, to sai dai ba koyaushe ba. Mutumin da ake cewa ba a ba shi uzuri da jahilci shi ne mutumin da yake zaune a inda ilimin yake, yanzu duk mutumin da yake zaune a Kano yana zaune inda ilimi yake, inda ake karanta Qur'ani, ake karanta hadisi, da ya amfani da lokacinsa minti 30 ko awa ɗaya ya je inda zai koya, ya ƙi ya je ya koya, ya tsaya ya wadatu da abin da ya gada iyaye da kakanni, to nan duk ibadar da zai kan jahilci Allah ba zai ba shi uzuri. Amma mutumin da yake raye a ƙauye cikin dajin Allah, ba malamai a wajen, ba wata dabara da yake da ita ne ta so je inda malamai suke koya, wannan shi ne za ka ba uzurin jahilci. Abin da yake yana itikadin daidai ne, baya jin daidai kishiyarsa, bai taɓa jin an ce kuskure ba ne, inda zai ji an ce kaza kuskure ne da zai gyara, to amma bai taɓa jin an faɗa ba, to wannan na wasu uzuri da zahinci. Amma mutumin da yana nan inda zai je ya ji shi ne ya ƙi ji, wannan ba za a ba shi uzuri da zahinci. Ina ba ran fahimta shi. Don haka malamai suke cewa mutane waɗanda ake magana a kansu shin a ba su uzuri ko da zahinci ko ba za a ba su da zahinci ba, iri biyu ne. Mutum na farko wanda yake addinin da ba musulunci ba, amma bai taɓa jin an kawo masa kishiyar wannan addinin ba, yana wani yanki a ƙasar China, yana wani yanki a Czechoslovakia, yana wani yanki can nesa da inda musulunci, bai taɓa jin musulunci ba, tun da yake bai taɓa jin an faɗa masa kishiyar abin da ya samu kansa a kai ba, sawa'un kiristanci ne ko addinin sa na gargajiya ko addinin Buddha ko wani abu. Malamai suka ce to wannan hukuncin sa za mu bar shi akan zahiri, zahirinsa baya musulunci ko, to sai mu ɗauka shi kafiri ne, wannan a duniya kenan, amma a lahira lamarinsa na wajen Ubangiji, idan Ubangiji ya ga dama zai iya masa rahama saboda da'awa ta manzon Allah ba ta kai dare shi ba, amma mu nan a duniya in za mu yi hukunci na mu'amala za mu ɗauke shi a matsayin mai kafiri, amma a lahira wannan kuma lamarinsa na wajen Ubangiji. Na biyu, sai musulmin da ya rayu a ƙauye, ya taso a cikin ƙauye a rigage a daji a riga, babu inda ilimi yake, ba ahlari, babu qawaidi, babu abawan hadisi, balantana kitabut tawhid ko usulus salasa ko bukhari ko muslim, bai taba jin kishiyar abin da yake faɗa masa ba, yana yin abin da yake shi ya dauka a matsayin musulunci, shi ya fahimta shi ne musulunci, haka ya samu iyaye da kakanni suna yi, ba wani wanda ya taba faɗakar da shi, inda za a faɗakar da shi da zai bari, amma cikin abin da yake dinna akwai shirka, akwai jahilci, akwai kafirci, akwai tsafi-tsafi, akwai maguzanci, amma shi duk bai taba sani ba, yana ganin wanda shi ne daidai din, dan zai dikila limamin ganin su ma wani lokacin shi ya ba shi layu, yau shi zai fahimci layu ba kyau, bayan liman ne ya ba shi, ka faɗa mun yadda zai gane ba shi da kyau, to shine suka ce wanda yake irin wannan hali hukuncin sa za a hukuncin san zahiri za mu dauke shi asalin sa musulmi ne za mu dauke shi a matsayin me musulmi duk irin safin da yake shi dai musulmi ko da cikin abubuwan da yake akwai abin da zahirin su kafirci ne amma saboda jahilci wannan za mu dauke shi a matsayin musulmi ne idan an je lahira kuma namar sa wajen ubangiji kila ya yi masa kila ba zai yi masa ba amma da yawa daga cikin malamai suka ce shi ma tunda hujja bata zo masa ba wanda ta nuna abik musulunci ya zo masa min haythul jumla bai zo masa ba min haythul tafsir wato ya zo masa a dunkule a ture la ilaha illallah sallah azumi amma bai zo masa ba a bayyace kaza shirka ne kaza bid'a ne kaza haram ne kaza makruhi ne kaza akwai uzuri kaza ba uzuri bai zo masa haka ba bai kaice shi haka to shi ma za mu dauke shi musulmi ne hukuncin sa hukuncin zahiri kuma ko da a ranar tashin kiyama yana da uzuri a wajen ubangiji don ba wanda ya faɗa kan shi tunda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzimina hatta nabata wa kana Allahu yudhillu qawman ba'da idha hadahum hatta yubayyin lahum ma yatu wa man yushajjiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa muslimi jahannama wa sa'at masira ayyuhu as-sunnah ana ba'da ummi jahilci ta irin wannan bangaren to amma mutumin da yake a birni kamar yadda na faɗa shi baya da uzuri mutumin da yake a makka da zama yake a madina da zama kuma yake tsafi yake saddabar wani uzuri a jiran tashi kiyama ya ce jahili ne shi duk malaman da suke haramin makka haramin madina suna karantarwa suna wa'azi da tafi na aka sauke bai taɓa zuwa yanzu ba ko mutumin da ya tashi a nan gurin yana shirkarsa yana bid'arsa an ce je ka goya yake zuwa je ya goya wani uzuri zai bar ran tashin kiyama yana da wayan zai je neman kuɗi amma baya da wayan zai je ya karatu kuma ya je inda ake yin karatu ko a rediyo ya buɗe zai ji ko a talabijin zai ji ko a kasir zai sauye shiga gida a ɓoye in ma baya son a ce ya je wajen wahabiyawa ya ji zai iya sayin kasir ɗinsa ya je gida a ɓoye ko a cikin mota sai ji shi kaɗai babu wanda ya sani in ma yana jin tsoro ya je wajen wahabiyawa ɗin ina fata an fahimci wannan da haka wannan yana da kyau mu kiyaye sosai sosai da sosai Sheikh Muhammad Salih bin Utsaimin ya yi bayani a nan gurin mai tsawo a kusa amma idan muka ci za mu karanta shi to ya zama sharhi muke yi na littafin ko karanta sharhin littafin muke muku gundarin muke littafin muke so mu karanta wa kad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah kama yadhunnu al-mushrikuna khususan idha alhamaka Allah ta'ala ma khas an qawi Musa yace mai yawa mutun zai iya fadin kalmar la ilaha illallah wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah yana mai kudirin yana mai zatan tana kusanta shi zuwa ga Allah zata kusanta shi zuwa ga Allah kama yadhunnu al-mushrikuna wa kad yaqulu haka mutun zai iya fadin kalma ta kafirci ba wai kalmar la ilaha illallah zai iya fadin wata kalma ta kafirci ko kalma ta shirka wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah a itikadin sa shi yana ganin wannan kalmar ba kusanta shi zata zuwa ga ubangiji kama yadhunnu al-mushrikuna kamar da mushrikai suke zatan haka khususan in alhamaka Allah ta'ala ma qassa an qawmi Musa musamman idan Allah ya kimsa maka fahimtar abin da ya kissanta mana game da mutanen annabi Musa ma asalahihim wa ilmihim tare da salahar su da ilimin su annahum amma duk da haka suka zo wajen annabi Musa suna cewa da shi ija'alna ilahan kama lahum ali mu ma ka sanya mana wadansu alloli da zamu rinka bauta musu ko mu rinka roƙon su waɗansu bukatu namu irin yadda mutanen wannan gari suke da allolin da suke kira fa ina izin sa'ilin nan ya'zumu khawfuka wa hirsuka to sai tsoranka da kwadayinka ya girmama alama yukhallisuka min hadha wato zaka kwadaitu da yawa akan abinda zai kubutar da kai min hadha wa misalihi daga irin wannan aiki da makamantansa abinda malai yake nufi sai ka gane cewa a sai ilimi da salaha kadai ba zai wadatar ba sai da tawfikin wa sai da tawfikin ubangiji ilimi dai ce daga cikin hanyoyin samun shari'a amma kuma sai an hada da mai gamdakatar don ubangiji da tawfikinsa don za ka ga mutum yana faɗin kalmar shirka amma yana tsammanin ma aikin kirki yake kalmar ce ta shirka ba wanda za ta kai mutum wuta amma gani yake mai aikin kirki yake neman lada yake da ita yawancin kalmomin da suke fitowa daga bakin yan bid'a waɗanda za ka sun kunshi shirka sun kunshi bid'a sun kunshi munana ladabi ga ubangiji amma mai kalmar gani yake aikin lada yake wani ma sai ya sa da suke ya kure ya hana mutane bacci saboda yana ganin aikin kirki yake kuma a masallaci yake ko bai sani ba kalmomin da suke ja masa kushin ubangiji tunda ba sa cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun kunshi munana ladabi ga ubangiji ko sun kunshi munana ladabi ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلم انه سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد كغاني تي وانا دغ cikin hikimar Allah madaukakin sarki bai taba turo wani annabi ba da wannan tauhidi, tauhidin ibada, tauhidin kadaita Allah da bauta, illa ja'ala lahu ada, face sai Allah ya sanya wannan annabi yan adawa. Kama qala Allah ta'ala, kamar yadda Allah ya ce, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al qawl ghurura. Kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi aduwan yan adawa, shayatinal ins wal jinn, wato shaytanin mutane da shaytanin aljinnu, wannan suna yan adawar annabawa, wato suna adawa da annabin, suna adawa da hanyar da annabin ya zo da ita. Da haka yadda suke adawa da annabi, to dole sai gani akan hanyar da annabin ya zo da ita sai sun yi adawa da shi. Shayatinal ins wal jinn, shaytanin mutane da shaytanin aljinnu da mutane. Yuhi ba'dhum ila ba'din, sashin su na jefa kalmomi na batanci zuwa ga sashi, suna yin musayar kalmomi na jifan annabi. Wani ya koya wani, ku ce masa mai sihiri, ku ce masa mai tsafi, ku ce masa mai saddabaru, ku ce masa mai rufa'ido, haka za su faɗa. In kuma lokacin ba na annaba ba ne ba, su kowa ya dai a kowane zamani dai akwai kalmomi da za a iya jifan wanda yake kan gaskiya. Kaga mu yanzu yan bid'a abin suke jifa mu da zai ce magiyawa, ce magiya annabi, magiya wani kalmomi ne da suka yi wa junansu wahayi da su. Yuhi ba'dhum ila ba'd, sashin suna wahayi zuwa ga sashi. Kalmar alwahyu an tana nufin alwaswasa, yuwaswisu ba'dhum ila ba'd bi misli hadhihi alaqawil, zukhruf alqawl ghurura, wato qayyatatcan zance ghururan darrudar mabiya, waɗanda za a zuga su adawa da wannan annabin, ko a zuga su adawa da mabiyin tafarkin annabi. Domin duk wanda aka so a zuga shi ya adawa da kai, da aka ce kai makiyin annabi ne, kaga ya ci gaba da adawa da kai. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة. وانا لو كنت ذاك سامو وانا سكي أداوة التوحيد سنة دا علمي من يوى باوي جهلي بني وكتب سنة دا لتتفي وحجج سنة دا حججي كما قال الله تعالى كما ندى الله تعالى فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم يا يندى من ظننس سكي زومس دا حججي سيسكي لنك فرنسكي دا بين لكي ونوس دا علمي. Wato idan annabin ya faɗa musu wa'ayi, su kuma sai su faɗa musu abin da ke wurinsu na ilimi ko hujja, wanda suke ganin za su yi taho mu gama tsakanin hujja su da hujjar da annabin ya zo da ita. Idza arafta zalik, idan har ka san akwai haka, wa arafta anna tariqa ila Allah, kasancewa hanya ta zuwa ga Ubangiji, la budda lahu min ada, lalle ne sai ka samu yan adawa qa'idina alaihi, wanda suke tsaye akan hanyar, ahla fasahatin ko ahli fasahatin, waɗanda suke ma'abuta fasaha wani lokaci, wa ilmin da ilimi, wa hujjajin da hujjoji. Fal wajibu alayka an tata'allama min dinillah, to wajibi ne akan ka kai da ka san hakan, ka koyi wani abu na addinin Allah, ma yasiru laka silahan, irin abinda zai zama maka makami, tuqatilu bihi ha'ula'i shayatin, wanda zaka yaki waɗannan shaytanu da shi. Alladhina qala imamuhum, wanda shugabansu ya faɗa wa muqaddimuhum, wato jagoransu ya faɗa li rabbika, game da ubangijinka, yayin da yake magana da Allah ya ce da shi, la aqawdanna lahum siratal mustaqim, wallahi sai na tsaya musu akan hanyar ka madaidaiciya, in tsaya in tsare in hana su bi, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, zan zo musu ta gaba gare su, wa min khalfihim, da ta bayan su, wa an aymanihim, da daman su, wa an shama'ilihim, da hagun din su, wa la tajidu aktsarahum shakirin, zaka samu da yawa ba za su zama masu godiya a gare ka ba. Wato sai dan ya alƙawli sai ya fitar da mutane. To yadda shi babban shaidan ɗin ya alƙawarin batar da mutane, to kuma na da 'yan tawaga da suke bin shi wajen batar da mutane. Wannan 'yan tawaga da suke bin shi cikin aljanu da kuma cikin bil'adam, akwai su, don su ne shayatin al-ins wal jin, shi ne babban shaidan ɗin a gabansu, su kuma su ne mabiyansa. Akwai mabiyansa cikin aljanu, wanda kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam, wato shaidan yana da wata kujera da yake shimfiɗawa, ko da ake ajiye masa a kan teku ya zauna. Kullum da yamma ya ji rahotanni daga wajen shaidanu da ya tura, yana tabbata kowa adadin mutanen da ya halakar da irin nau'in saban da ya zuga mutum ya yi. Ya kira wannan ya ce, kai mai kai aiwace, ai lam azlimi fulanin hatta shirba alkhamr, ban gushe ba ina tare da wani, ina ƙawata masa ɓarna har sai da ya sha giya. Ce ba kai komai ba. Sai wani ya zo ya ce, kai komai kai, ce lam azlimi fulanin, ban gushe ba tare da wani hatta fa'ala kaza, ya ambaci wani laifin da ya ce kuma ba kai komai ba. Sai an zo kan wani, lam azlimi fulanin hatta talaka zawjatahu, ban gushe ba da wani wata sai da naga sun rubuta matarsa hankali na fanta sai sai da sai to kai aiki kai kaf sai doki kan gansa na salauta sai dora masa kansa malami suna kawo wannan hadisin wajen ruwaita Allah wannan ma ya farko ne bihi bainal mar'i wa zawjihi cikin suratul baqara malaman tafsiri ne kin abin da bai sai dan yana karbar rahotanni daga wajen shaytanu wato aljanu wanda yake tura su aiki to kuma akwai shayatinul jin a shayatinul jins da haka karkashin fasarar fadin Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili malami suke kawo hadisin da ya shahara a wurin ku kun san shi hadisin da manzon Allah ya dogon layin yace hadha siratullahi mustaqiman wannan shine tafarkin Allah mai kake dama da hakan su kuma sai wadansu kananan layuka yace wa hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha wadannan kananan hanyoyi kenan wanda suke kishi tafarkin Allah ko wace hanya cikin su akwai shaytanin da yasa yake kira mutane su zo su bita dan su rabu da wannan siratullahi mustaqim din su bi wancan karkatacciyar hanyar tashi to kaga kuma nan da yawa to in ku ka san akwai wadannan akan hanyar ka ta zuwa wajen ubangiji akwai shaytanin da suke son su jinje ka ce ga babban iblis din dama ce la aqaw danna lahum siratal mustaqim thumma la'ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim zan zo musu ta gaba ta baya ta damu ta hagu shi babban shaytan din ya faɗa haka kananan shaytanin kuma ga sunan manzon Allah ce sun jajja hanyoyi sun ja layi wanda zai raba ka da siratullahi mustaqim kuma kowanne layi akwai wani shaytanin da yake kiran mutane kuma ya faɗa cikin wani hadisi na Bukhari cewa du'atul ala abwabi jahannam kamar waɗansu da ƙarshen zamani za a samu waɗansu masu kira akan kofofin jahannama sun buɗe kofar suna kiran mutane duk wanda ya ansa musu sai sun murga shi to kaga dole suna cikin shaytanin mutane idan ka san akwai wannan ba shi wajibi ne akan ka ka koyi addinin Allah dan ya zama maka makami dan duk wanda bai koyi addinin Allah ba to zai shiga cikin rudu da yawa daga cikin mutane sun ce mu malaman ne sun buga mana kai an ce mana kaza an ce mana kaza ba ka neman ilimi dole a buga maka dole mai da kai kwallo wannan ya buga nan gurin amma ka sanya neman ilimi rilis kuma ka kyautata niyya tsakaninka da Ubangiji kuma kana roƙon sa shiriya Allah zai gane da kai gaskiya amma kana da lokacin siyasa kana da lokacin yakin neman zabe kana da lokacin boko kana da lokacin kasuwa da noma da kiwo baka da lokacin koyon addini dole ma a yi wasa da hankalinka dole a daina ma hankali to amma matukar kana zuwa wajen karatu da littafi ka bude yadda ake budewa karatun hadisi karatun qur'ani karatun fiqh karatun tauhidi kana zuwa kana ji da iznin ubangiji ba za a yi wani malami yayi wasa da hankalinka gaskiya guda daya ce zaka duk wanda ya biyo maka ta inda zai biyo maka ka gane ina ya biyo da iznin ubangiji malam zai magana nan ba sai ka sami wato shi fa wanda baya da gaskiya komin yawan ilimin sa kai mai gaskiya karamin ilimin ka zai wadatar da kai ka iya ja'ila da shi so shi ba da gaskiya biwa ilimin shirim ne babu inuwa walakin idza qabalta ala Allah idan har ka fuskanci ubangijinka wasdaita ila hujjihi ka kasa kunne dangane da hujjojinsa wa bayyinatihi da dalilansa fala takhaf wala tahzan karka ji tsoro karka yi bakin ciki inna kai da shaytani kana da'ifa kai da shaytan rauni gare shi shi kansa babban shaytan din kai din sa bai kai ya kawo ba balantana kuma kananan almajiransa mabiyansa wal amiyyu min almuwahhidin mala yace ga magarin mutun cikin masu tauhidi yaglibu alfan min ulama'i haula almusrikin shi kadai zai iya rinjayar mutun dubu cikin malaman da suke yin shirka kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa inna jundana la humul ghalibun dan za a yi tawali kwana kwana da an yi kwana kwana ka sai hujja kawai kuke su mutum ya yi ta labari ai a lokaci kaza an yi kaza kace duk ba wannan ba hujja kawai kai ba dogon labari kake bukata ba a jawo maka aya ko a jawo maka hadisi kake bukata amma mutum ya zo zai ba da labarin da ne yanzu zai buga misali tsakanin duran ban ruwa da kurkur tunare kaga duk ba wannan zai bukatar ka ba ina hujja ina aya ko ina hadisi idan ya zo ci ayat qulil huwallahu wa qadamati fa bidhalika falyafrahu kwarai da gaske wannan aya cikin suratul yunus na san lamar qur'ani ne amma inda aka kafa hujja da ita akan ni me fadlullahi menene rahmati na ji an ce abdullahi dan abara ce fadlullahi alislam rahmatuhu alqur'ani to wannan sahabi ne daga makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma da ka fassara bi fadlullahi wa bi rahmatihi din nan cewa kaza ake nufi to menene hujjarka ko kuma a'a ka yadda wannan ake nufi wato manzo Allah na yadda rahmatihi manzo Allah ake nufi amma fa bizalika falyafrahu fa bizalika falyafrahu wannan yana nufin maulidi shi to kenan sahabbai gaba ɗayan su bai ji ayar abinda maganar ka take nufi akan wannan Allah duk sahabbai ba su bai ji ayar ba duk tabi'ai ba su fahimci ayar ba, duk tabi'ai tabi'ina karkar ba wanda ya fahimci ayar. Yaushe na faɗa ku ce haka ke nufi, don ba su yi aiki ne ba, don ba su yi maulidi ba, in kuwa maulidi suke nufi ba su yi ba, ma'ana ko dai ba su fahimci ayar ba ko kuma sun fahimta sun yi aiki ne ta cikin bi kaza ba ɗaya mai kake nufi, kana nufin ba su fahimta ba ko kana nufin sun fahimta sun yi aiki ne ta, dole zai ce ba haka ko kuma a lokacin da ya rigima za ku suna dai idan kuka yi rigima sai a raba ku, yanzu kun zama faɗa kuke sai a ba da haƙuri, yanzu an yi duro ba san wa kayar da wani ba, duk yadda zai yi za abin ya mai da shi faɗa haka zai wato an tashi wannan doki, amma masu hankali sun san cewa kai ne ka kayar da shi. وجندullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan, yan rundunar Allah sune masu cin nasara ta hanyar hujja ta hanyar harshe, kama annahumul ghalibuna bis sayfi was sinan, kamar yadda sune masu cin nasara ta hanyar takobi ta hanyar mashi idan an fita filin jihadi. Wa innamal khawfu alal muwahhidi, kawai abinda ake jema mutum mai tauhidi tsoro, alladhi yasluku at-tariq, wanda ya kama hanya ta farki na manzon Allah, walaysa ma'ahu silahun, ya zanto baya da makami, makaminsa shine ayoyin alqur'ani hadisi inda to ya zanto baya da wannan makami, ka fahimci suna baka neman ilimi to wannan duk inda dan bid'a ya zaka zai wahalar da kai sosai da sosai, amma ka fahimci suna kana neman ilimi babu duk dan bid'a zai da kai, dan haka kullun ya yan uwa bayar da kulawa game da karatu shine abin da yake da muhimmanci, da akwai wadanda suke da kuskure suna ganin alhamdulillah na fahimci sunna, bana bid'a, bana wazifa, bana kaza, bana bandiri, bana kaza, sai mutum ya zo na shi kenan, duk inda ake karatu baya zuwa, in ma an zo karatu shi ba da shi ake ba, shi ai rabin fahimta da sababbin fahimta ake, to waɗannan su ne jahilai cikin masu da'awar sunna, kuma waɗanda duk lokacin da aka tashi tattauna da su ta fuskar addini su ma ba su da hujjar da su faɗa, dan ba za a yi lokacin da ake karatu. To ribar sunna ya yan uwa wanda ya fahimci tabarkin manzo Allah shine yayi kokarin fahimta din ta hanyar karatu, kuma yana kokari aslan dan shi ya ga yaya zai gyara kansa ayyukansa na yau sufi na jiya na gobe sufi na yau, haka yake kokari ya zai gyara ahalinsa danginsa da yan uwansa, amma ba mutum ya gane sunna ita ce hanyar bi kuma ya ki koyanta ya tsaya kullun soki a fadlafin yan bid'a yayi musu dariya ko yayi kabbara, idan an yi wa'azi da ya ji an faɗi laifin yan bid'a zai ji yana farin ciki yana jin daɗi an faɗi laifin mutane an buɗe musu wuta, to gaskiya wannan ba ahlus sunna bane, bai haka fahimci sunna ba, ina ba da mutunta, wato duk lokacin da ake faɗin laifin yan bid'a a wurin kana ba wai ana faɗa bane dan jin zaƙin maganar yadda kake jin zaƙin nakiya a bakin ka, a'a dan fito da haqa'iq yadda su bayar da labarin abu yadda yake, li yahlika man halaka an bayyinatin waya haya man hayya an bayyana, dan wanda zai fahimta ya fahimta kan hujja, wanda kuma zai dakile ya zanto ya dakile ya san dai an faɗa masa gaskiya ba ya masa kwatance kwatance, wani lokacin za mu yi ta kwatance mu yi ta kwatance mu yi ta kwatance, wani lokacin kuma dole sai ka faɗa abu kaza har da suna karara, wannan duk dai sun da hujja ne, ma'azantar illa rabbikum wa la'allahum yattaqun, mun gabatar da uzuri a wajen ubangiji ba mu yi shiru ba, su kuma wanda Allah so da shirya zai gane, wanda kuma su shirya da abin, amma idan kai ta kwana sai mutum ya gane ya dauka duk ba da shi ake, ina fata mun fahimta, amma wani lokacin dole ka ja baki kai wa mutum musali sosai dan ka iya gane cewa da shi kake kare ce ka ja bakin baka wasali ba, da haka ka sa karantawa daidai, ina fata gon bahinci mai kinifi. Wa innamal khawfu al muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah, malai ce wa qad manna Allahu ta'ala alaina bi kitabihi alladhi ja'a lahu tibyana likulli shay, Allah ya mana baiwa ta hanyar littafin sa da ya saukar mana, wanda ya sa shi ya zanto bayani game da komai, wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin, kuma ya zanto shari'a ya zanto rahama ya zanto bishara game da musulmi. Fala yati sahibu batilin bi hujja, ba yanda za a yi wani mutum da ke kan barna ya zo da wata hujja, illa wa fil qur'ani ma yanquduha, face a cikin alqur'ani akwai abin da ke rushe hujjar ta shi, wa yubayyinu butlanaha, kuma ya nuna inda hujjar ta lalace, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira, bayan da za a yi su zo maka da wani misali, abinda ake nufi da misali a nan sifa, Allah yake cewa da manzon Allah ba za a yi kafirai su zo maka da wata sifa wanda za su aibata ka da ita, illa ji'naka bil haqq, face sai mun kawo maka gaskiya, sai mun kawo maka da abinda yake da gaske, wa ahsana tafsira, da kuma abinda yake kyawar fassara, wato duk abinda za su faɗa sai zanto cewa Ubangiji subhanahu wataala ya kawo manzon Allah abinda zai bayar da mutane, malam ya kafa hujja da wannan aya cewa an fuskantar da ita zuwa ga manzon Allah, amma ma'anarta na iya gaskatuwa akan duk wanda yake kan tafarkin manzon Allah kuma yake karatu, in dai kana kan tafarkin manzon Allah kuma kana karatu sai ga wani ki akan kishi tafarkin manzon Allah kuma yake sanya kautar da kai da kan wannan to duk abin da zai fada maka sai Allah ya ba ka gaskiya kuma in ka tashi kaga lokacin da mun ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya rubuce rubucen sa daga ciki akwai littafin wadansu malamai suka rubuta cewa ai kuskuren nahwu ba a ciki akai guda 80 ko kuskuren nahwu da larabci kadai ya kai guda 80 a ciki jahili ne da san larabci ba da aka tambaye malam sai ce ya an karanta ana ganewa kana wani adal larabci da lirabi fadi abin da aka faɗa hakan ne ko ba haka bane ba wani larabci da lirabi wannan ne ba amma bid'a da aka rufe aka fi sunna fa ya magana ta kare sai an karanta ana ganewa sai to shikenan kan kan lura kan ba shikenan قال بعض المفسرين ودنسوا daga cikin malaman tafsiri suka ce hadhihi al-aya 'ammatun fi kulli hujjatin yati biha ahlu al-batil wannan aya ta wala ya atunaka bimathalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira bayan da zai zo maka da wata sifa da zasu aibata ka da ita face sai mun zo maka da wato gaskiya da zaka mayar da martani da kuma abin da yafi nasu kikkiawar fassara wannan aya ta shafi dukkan wata hujja da wanda ke kan barna zasu zo da ita ila yawmul qiyama daga nan har tashin kiyama wa ana azkuru laka ashiya mimma zakara Allah fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihi al-mushrikuuna fi zamanina alaina yace ni zan ambata maka wadansu al'amura cikin abinda Allah ya ambata a cikin littafin sa irin wanda yake jawabi ne dangane da abinda mushrikai suke kafa hujja da shi a zamanin mu na yau yana nufin a zamanin da shi yake ciki fa nakulu sai mu ce da kai jawabu ahlul batil min tariqaini idan kana so ka baiwa ɗan bid'a amsa to ana ba da amsa ne ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu mujmalin wa mufassal ka iya ba da amsa a dunkule kuma ka iya ba da amsa a larabe wara-wara amma mujmal hujja wadda take a jumlace lokacin da ɗan bid'a ya zo ya yi magana ya kawo ayoyi na alqur'ani ko waɗansu hadisai don ya ɗaurewa bid'ar sa gindi ansar da zaka bashi ta jumlace fa huwa al-amru al-azim shine wani al'amari mai girma wal fa'idatu al-kabira wata fa'ida babba liman aqilaha ga wanda ya hankalce ta wa zalika qawluhu ta'ala in kana son ka gane wannan fa'ida tana cikin fadin Allah ta'ala huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umm al-kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitnah وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله abinda wannan aya take ma'anar wannan aya a Hausa huwa allazi anzala alayka alkitab Allah shine wanda ya saukar da littafi akanka abinda ake nufi da littafi alqur'ani kuma abinda ake nufi da akanka wa da kai manzon Allah ana magana ne da manzon Allah minhu daga cikin shi wannan littafi ayatu muhkamatun akwai dansu ayoyi muhkamai abinda ake nufi da aya muhkama aya da ma'anarta take a fili ko kace aya da ba ta daukan ma'ana sai guda daya ba da zai ka bata ma'ana biyu to wannan sune al-muhkamat cikin ayoyin al-Qur'ani hunna ummul kitab irin wannan su suka fi yawa a cikin al-Qur'ani aya da take ma'anarta a fili ko kuma a take daukan ma'ana daya jan ba ta daukan sama da daya wa ukharu mutashabihat akwai wasu ayoyin kuma mutashabihat masu rikitaswa ne abin da suka zanto masu rikitaswa imma dai saboda ma'anarsu ba a fili take ba tana boye imma kuma suna daukan ma'ana samar daya in sun dauki ma'ana samar daya to sai ka rasa wace ake nufi kaga anan shi ne rikitaswa shin waccan ma'anar ake nufi ko kuma wannan ma'anar ake nufi sai Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun wanda a cikin zukatansu akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha minhu kullum in za su kafa hujja cikin alqur'ani sai su dauki ayoyin mutashabihai ayat da take da ma'ana sama da daya da ita suke da hujja in ayat ta dauki ma'ana sama da daya zaka samu daya ma'anar kyakkyawa ce daya kuma mara kyau to yayin da suka tashi sai suka kafa hujjar da ayat da take ma'anarta mara kyau ko kuma ihtimal din da ayat take game da wannan ihtimal ne ba'id wato ma'ana ce manisanciya suka kawo ta suka fasara ayar da ita, amma da dan akwai ma'ana mafi kusa wanda da ita ya wato fasara ayar, sai su fasara ayar da ma'ana mafi zama nesa, dan wannan ma'anar ta nesa ita ce za ta dace da abin da suke so su kafa na bid'a. Shine fayattabi'una ma tashabaha min, sai su rinka bin abin da yake mai rikici su wani alqur'ani suna kafa hujja da shi, amma da dan su bi abin da yake na kusa irtida alfitna, kawai dan neman tayar da fitina. Abinda ake nufi da fitina nan fitinan mutane a addinance, ka sa mutum ya fitinu da zancenka na bid'a ya kyale sunnar manzon Allah, zancenka na kuskure ya kyale hanyar daidai, zancenka na shirka ya kyale tauhidi, ai babbar fitina kenan. Wa bitiga ta'wili, kuma dan kokarin kautar da ma'anar alqur'ani din, ko dan kokarin fassara shi wato ta hanya wadda take mai manisanciyar ma'ana. Ina ba don gumbayi tuwar nan a nan kafin mai nisa ayoyin alkur'ani kashi nawa ne kenan? Kashi biyu. Kashi na farko ana kiransa muhkam, kashi na biyu ana kiransu mutashabih. To a cikin wannan ayoyi kashi biyu mun ce muhkam ko dai in ce wanda yake da ma'ana ba ya daukar ma'ana sama da ɗaya, mutashabih kuma yana daukar ma'ana biyu zuwa abin da ya sama sama da ɗaya, kawai ka dauka sama da ɗaya. Ko mu ce muhkam shi ne mai wanda ma'anarsa take fili, mutashabih wanda ma'anarsa take koye. Duk abin da ka fassara muhkam da mutashabih da cikin birnin ya yi shi ne mafi shaharan abin da ake fassara ayar da shi idan ka zo wa tafsirin Ibn Jarir al-Tabari. To sannan kuma wani abu da muka sake wanda nake son ya zauna a cikin zukatanmu tsakanin muhkam da mutashabih, wanne ya fi cikin alqur'ani? Muhkam ya fi yawa. Saboda Allah ya ce minhu ayatun muhkamatun, sai ce me? Munna ummul kitabi, abinda ke nufi da ummul kitabi aslul kitabi, sune asalin alqur'ani. Ashe mutashabih ya zo ne da rafiya, amma an sukata alqur'ani saboda me? Muhkamat, da haka shine asalin littafin, ko shine abinda ya fiyawa, shine julul kitab, galibin abinda ke cikin alqur'ani. To daga nan mun sai ka fahimta cewa wato su waɗanda suke son su rikitar da mutane a addinance, in sun tashi za su kafa hujja, suna kafa hujja da muhkam, ba su kafa hujja da muhkam, sai me? Sai mutashabih. To idan sun tashi fassara mutashabih, tunda ya ɗauki ma'ana sama da ɗaya, akwai ma'ana ta kusa akwai ta nesa, galibi ma'anarsa ta kusa za ka samu ta gaskiya ce, to su goba suke son su tabbatar ba, sai su fassara shi da ma'ana ta nesa wanda za ta taimaka wajen su fassara ayar da ƙarninsu. To waɗannan sai Allah ya ce su ne masu neman fitina cikin addini, wato wanda ba wai fitina ta zubar da jini ba, a fitina ta su kawatar da mutum da kan sunna su dora shi kan bid'a, ko su kawatar da mutum da kan tauhidi su dora shi kan shirka, dan wannan fitina ce, dan Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna, yace ku yake su dan kar fitina ta faru. A to shi yaki din fitina ne? A shi yaki ba fitina bane ba, tunda an ce ku yake su dan hana me? Ashe fitina ita ce shirka da kafirci da bid'a, ina ba za mu fahimta ibtiga alfitna, dan suna kokarin tayar da fitina cikin addini, ma'ana su dora mutane kan tafarkin da ba na manzon Allah ba, ko bace za a tawili kuma dan kokarin fassara alqur'ani da san zuciyarsu. To a nan gurin kuma wani abu da aya da malamai suke faɗa shi ne, dukkan wani mutashabih to akwai muhkam din da zai fassara maka shi. Dukkan wata ayar da ake mutashabih mu dauki ma'ana sama da ko kuma wata ma'ana ta take koye, to akwai muhkam din da zai fassara maka ita. Ashe in muka yi jayayya da kai wajen mutashabih, ne na bashi ma'ana ta kusa kai ka bashi ta nesa, ko muka yi jayayya da kai da wani dan bid'a wajen mutashabih kai ka bashi ma'ana ta kusa shi bashi ma'ana ta nesa, a nan gurin zai iya cewa to ni ba ruwana da fassarar ka, kai kuma ka ce kai ma ba ruwanka da fassarar, sai ka ce to ai da muka yi haka mun fita ba sakamako, dan babu yadda za a yi alqur'ani ya yi kira zuwa ga abu ya yi kira zuwa ga kishiyar wannan abu, kai ka kafa hujja da ita akan shirka, ni na kafa hujja da ita akan tauhidi, idan muka dauka duk haka fassara ta yi daidai, to alqur'ani ya yi kiran abu da me? Da kishiyar abu, wanda ko zance ne na mutum ga magarin mutum ya yi kiran abu ya yi kira zuwa ga kishiyarsa ya zama me? Na kasu ko kamala, to balantana zancen Allah, a nan ni da kai dole mu rarrabe wacce ce fassara da ta daidaita ko taka. To ina za ku wajen fayi cewa sai ka ce da shi kawo ta aya wadda take ba ta da ma'ana sai guda ɗaya wadda ta kunshi irin wannan ma'anar taka, to sai in dauka cewa wannan aya tana bada shaida kan fasarka. Ni ma in kawo wata aya wadda take nuna ma'anar abin da nake kira, sai in dauka wannan aya tana bada shaida kan me, kan fasarta. To a nan in kun tashi nema kai da shi, kai ne zaka samu ayoyi muhkamai da za su goyi bayan ka, shi kan ba zai taba samu ba. Ya kamata ku gane wannan ba yanda za a yi, wato shi ya samu waɗansu ayoyi da za su goyi bayan sa, kwata kwata ba za su samu ba. Kafin su karo gaban Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da Allah ya saukar da innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun, ku kafirai da wanda kuke bauta ba Allah ba cikin gumakanku duk za a tara ku cikin wutar jahannama sai kun shiga ciki. Sai suka zo suka ce ku je ku ce da shi, in yana nufin wanda duk ya bauta wani ba Allah ba, to da shi mai bautar da wanda aka bauta din duk yan wuta ne, yanzu ya tabbatar wa Annabi Isa ma dan wuta ne. Da ku wanda suka bauta mushi haka kafirai suka ce suka faɗa ba za Allah ba. To kaga fassara wannan aya da wannan ma'ana ya dace. To sai aka je aka ce eh kuwa, sai muridai suke ta murna ai an kure mutum, an kure mutum. Sai da Allah ce walamma duriba ibnu maryama masalan idza qawmuka minhu yasidun, yayin da aka buga wani misali da Annabi Isa danna na Maryamu, sai gashi mutanenka suna raki ai an kure shi, an kure shi, an kure shi, yau an ga bayan sa. To kaga sai Allah madaukakin sarki ya ce ai sai Annabi Isa baya cikin wannan wa ma ta'buduna in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il, ma'ana shi Annabi Isa ba kowa bane sifa ce bawa wanda muka yi masa ni'ima. To tunda Allah ya ce mun yi masa ni'ima, zai shiga cikin umumin innakum wa ma ta'buduna min dillah hasabu jahannam, kada an cire cikin da shi. Da haka su din sun shigar da shi da waccan aya, saboda ma sun dauka ala umumiha da Annabi Isa da Uzair da duk wani bawan Allah da aka kira ba da sanin shi ba aka bauta ta mishi, to shi da wanda suke kiran shi za su shiga wuta. To sai Allah ya ce Annabi Isa in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il wa la nasha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la ilman lis sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Wa lamma ja'a Isa bil bayyinati, har zuwa karshe aka ce mishi, aka ce mishi dan a cire shi ga yadda suka hada shi cikin rububiyya ta. To kaga shigar da Annabi Isa a cikin waccan aya, eh kila larabcin da iya daukan ma'anar, amma ta kusa ko ta nesa? Ta nesa. To a nan gurin da suka ja ya ja, sai aka koma kan ayar da ita ma'anar kawai ɗaya take dauka, ba ta daukan biyu. To kaga waccan ta zama mutashabiha kenan, wannan kuma da muka kawo muka mai da mutane ta zama me? To duk inda dan bid'a zai kawo maka aya cikin Alkur'ani da ya gina bid'a sa ita, ka tabbatar mutashabiha ce, kai kuma zaka kawo hukumin da zaka rushe shi. Za ka kawo hukumin nan za ka rusi mamun mutashabihin illa walahu muhkam, babu wani mutashabihin cikin alqurani fa sai akwai muhkam zai bayyana maka ma'anar sa. Alimahu man alimahu wa jahilahu, wanda ya san shi ya san shi, wanda bai sani ba ko bai sani. Ina fada mu yanda shi yasa sai sai wata guda suna maulidi, sai malamin suna yayi karatu dai shike ne ya gama su, sai sai da magana gaba ɗaya suna zage-zage hayaniya, wani ya faɗa gabasin Kano da arewacin ta da kudanci da cikin birni da loko da kowa, kowa ya faɗa duk abin da ya ga dama a ce a yi wa mutanen Rundugu. Wannan Rundugun da ka yi karatu ɗaya ka gama da shi, ka ji shiru ba wanda zai sake magana, wani musulun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa at-ta'wili, bani ce wa qad sahha, ya inganta daga manzon Allah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, manzon Allah ce idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, idan kaga mutanen da suke bibitar mutashabi suna hujja da shi, fa ulaika alladhina samma Allah, to wannan fa su Allah yake nufi, fa hazarhum, ka kiyaye su. Duk wanda kaga ya dauki aya mai ma'ana sama da daya ya kafa hujja da ita a ma'anar ta manesanciya, to irin su ne wanda Allah yake nufi a wannan, waɗanda suke fa amal ladina fi qulubihim zai gun ga yadda duna mata sai ba kuma manzo Allah sai fa hazar mu, to in kun ga su ku kauce musu ku kiyaye su. Misalu zalika, ga malam zai baka misali, yace idza qala laka ba'dul mushriki, idan wadansu cikin masu shirka suka ce da kai ala inna awliya Allah la khaufun alaihim, sai mu wadanda muke kira waliyai ne, kuma waliyai Allah sai la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, saboda haka dan mun kira su me laifin mu, Allah ya ce ba su jin tsoro ba za su yi bakin ciki ba. To ba su jin tsoro ba su bakin ciki na yadda, amma wannan shi ne dalilin kuma na a kira su. Wa anna shafa'ata haqqun, kuma mun yadda ceto gaske ne. Wa anna al-anbiya'a lahum jahun inda Allah, kuma mun yadda annabawa suna da martaba a wajen Ubangiji. Au zakara kalamal linnabi sallallahu alaihi wasallam, ko ka samu mutum ya ambata maka wani zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tabbata gare shi. Yastadillu bihi ala shay'in min batilihi, yana kafa hujja da wannan zancen kan wata barnarsa. Wa anta la tafhamu ma'na al-kalam alladhi dhakarahu, kai ko baka gane ma'anar zancen da ya faɗa din ba. Fajawiku bi qawlika, abinda zaka ce da shi shine inna allaha zakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkama wa yattabi'una al-mutashabih, dama Allah ya faɗa mana cikin al-Qur'ani waɗanda a zuciyar su akwai karkata sukan bar al-muhkam, abinda yake mai ma'ana ta fili, bai tabi wannan mutashabih sanin da ma abinda yake da ma'anar sa. Wa ma zakartuhu laka min anna Allah ta'ala zakara anna al-mushrikina yukarruna bil rububiyya wa anna kufrahum bi ta'alluqihim ala al-mala'ikati wal anbiya'i wal awliya'i ma qawlihim haula shafa'una inda Allah hadha amrun muhkam bayyinun la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'anahu. Yace abinda na ambata maka na cewa mushrikai fa sun yadda da rububiyya, cewa Allah ne mai kashewa da rayawa da arzutawa, wa anna kufrahum abinda ya kawo su kafirta fa abu daya ne, bi ta'alluqihim ala al-mala'ikati sun rataye da zukatansu da mala'iku wajen amfanarwa ko cutarwa, wal anbiya sun rataye da zukatansu da annabawa, wal awliya da waliyai, ma qawlihim tare da fadin su cewa haula shafa'una inda Allah, wannan su ne masu ceton mu a wajen Ubangiji. Hadha amrun muhkamun bayyinun la yaqdiru ma'anahu, wannan abu ne wanda yake mai fayyatacciyar ma'ana, bayyananne ba wanda sai ya canja ma'anarsa. Abu nufi in shi ya kafa hujja da waliyai cewa ai mutanen kirki, kaga anan gurin rikicin ma'anar gurin ba akan cewa waliyai ba mutanen kirki ba ne, waliyai mutanen kirki. In ya kafa hujja da annabawa suna da jahi a wajen Ubangiji, rikicin ma'anar ba ma inkari dangane da jahi, wato martaba da matsayi da annabawa suke da shi. Annabawa suna da matsayi ko musamman shugabansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi Musa kansa Allah ya ce wa kana inda Allah wajiha balatara, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka musu kan martabar annabawa da matsayin su a wajen Ubangiji. Amma abinda muke musu a kansa shi ne, shin Ubangiji ta'ala ya baka izini ko shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da harshensa mai tsarki cikin hadisansa ingantattu ya baka izinin in zaka faɗa ka kira sunansa, in zaka roƙa ka roƙe shi a madadin ka roƙi Allah, ya baka wannan damar? Allah bai baka wannan damar. Eh, yana da martaba, eh, yana da matsayi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma shin ya baka izinin ka roƙe shi? Bai baka izinin ka roƙe shi ba. Yanzu ni jayayya ta da kai ba akan matsayinsa bane, na yadda yana da matsayi, jayayya ta da kai akan ka halatta a kira shi, ka halatta a roƙe shi, ka halatta a yi rantsuwa da sunansa, akan haka nake musu. Jayayya ta da kai kana tawassuli da zatinsa, gangan jikinsa. To anan sai nake son ka bani hujjar da tasa kake tawassuli da zatinsa. Ni na fahimta karkashin koyarwarsa ya halatta min in yi tawassuli da imanina. Wannan aya cikin suratu al-Imran ta nuna haka, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, da haka sai muka yi imani faghfir lana dhunubana, asrabiyar imanin gafarta mana dhunubanmu, ka ga tawassuli ne me da imani. Ni na samu a kawar manzo Allah ana tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa, kuma Allah ya faɗa haka cikin suratul a'raf, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru alladhina yu'minuna bi asma'ihi. Ni na samu cikin kawar manzo Allah ana tawassuli da aiki nagari, aya cikin suratul ma'ida ta yi ishara, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi. Allah ce ku nemi tawassuli zuwa ga shi Allah din, sai ce ku yi jihadi, wato sai ya kirga jihadi a matsayin ɗaya daga cikin ayyuka da ake yin tawassuli da su don roƙon Ubangiji. Manzo Allah kuma ya ba mu labarin waɗansu al'umma da suka wuce a baya, mutum uku da suka shigo gonar dutse ya rufe da su, ɗaya daga cikin su ya yi tawassuli da mai santar haramun da ya yi, ɗaya daga cikin su ya yi tawassuli da biyayya ga mahaifansa, ɗaya daga cikin su ya yi tawassuli da roƙon amanarsa cikin hadisin Muslim, kuma duk wanda inda Ubangiji ta'ala an samu su bukatar su. Sai muka fahimci a jumlace ana tawassuli da imani, ana tawassuli da sunan Allah ko sifarsa, ana tawassuli da aiki na gari, sannan kuma abu na hudu da ake tawassuli da shi addu'ar salihin bawa. Sahabbai suka zo wajen Annabi musu addu'a, da haka koyar muka ga wani mutum salihin bawa da muke kyautata masa san salihi ne, mace ne, namiji ne, malami ne, ba malami bane, dan ana maganar salaha ne, ba maganar yawan ilimi ba. to ya halatta mu yi tawassuli da addu'a subhanaka yana addu'a ko ya daga hannu yana yana cewa amin ko ya ce shikenan zai yi ba lalle bane sai yayi muna ansawa zai yi zuwa yayi zai yi muna ansawa to ana tawassuli da addu'ar mutumin kirki kuma ga hadisi cikin bukari sahabbai suna tawassuli da annabi addu'ar su kenan lokacin yana dare da annabi bar duniya Allah karɓi rayuwarsa suke tawassuli da addu'ar baffansa Abbas inda ana maganar tawassuli da zatin annabi ne meye bambanci tsakanin kafin mutuwarsa da bayan mutuwarsa da sisi ko ba sisi ne wurin Abbas ba amma zuwan surin annabi lokacin yana dare da kuma yadda suka tafi wajen Abbas bayan annabi ya bar duniya wannan ya zama ba da zatin suke tawassuli ba da suke tawassuli da addu'arsa a ce ana tawassuli da addu'ar salihin bawa wannan shi na fahimta gargashin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah tare da cikakkiyar imani na da cikakkiyar sani na cewa annabi na da martaba kuma yafi kowa martaba yana da matsayi kuma yafi kowa matsayi yana da jahi kuma yafi kowa jahi amma maganar shin ana tawassuli da jahinsa ko zatinsa nan shine musulmani da kai ni abin da na fahimta cikin ayoyin alqur'ani da hadisai ana tawassuli da ababen nan guda hudu kai da kace ayi da zatinsa ayi da jahinsa ayi ba da zatin wani wali ayi da jahin wani wali kai kuma kawo hujjojinka shine rigimar ka na yadda wali na ga wali in ma ka ce katamul awliya ta dana na sallama maka je ka katamul awliya ko sayyidul awliya ko menene duk da zaka faɗa amma kawo inda aka ce ayi tawassuli da zatinsa ko zatinsa kaga nan dole mutum ya zazzare yadda na sayyidu zai sai to kai da muke wali ne wallahi ba ka san wali tunda kace ba za a yi tawassuli da su ba sai ne nace maka ba na san su kariya kake mun kai mun buhuta an fake nan ba subhanaka haza buhutanu da sai kace ba na san wali kariya kake ina san waliyan Allah kariya kake ina san annabi ni abin da nace da kai menene dalilin da yace a yi tawassuli da zatin su kai kuma kai zuwa tsuro ka sa ba da ansa shine maganar ba to wannan ya yan uwa shine gadar ja'in ja tsakanin mu da yan bid'a sai su kasa fadin abin da za su fada sai su bige da wani abin da ba shi aka fada ba to shine annabi gurin malai yake koya maka cewa in ka tashi ba da ansa akwai dunkulallen ansa kaga wannan abin ai dunkulallen ansa ce da ya jawo aya kace kaga wannan aya da ka jawo mutu sabi kace kawo mun aya mu gaba kaga nan kawo shi ansa ne a jumlace in ya jawo aya ko hadisi ya kafa hujja kan barnarsa sai nassin da ka jawo mutu sabi ni kuma ina son mu gaba ko kuma a yanzu baka yadda ba wali baka yadda da waliyai baka yadda ba annaba suka ce na yadda annaba suna da martaba na yadda annaba suna da matsayi na yadda waliyai suna da martaba na yadda suna da matsayi amma maganar wa ya halatta ayi tawassuli da sunan su ko wace a kiraye su a madadin Allah yaushe Allah ya sa su wakilci su zama wakilan sa ban kasa yaushe za su shiga tsakanin Allah da bayin sa yadda fada yake shiga tsakanin sarki da talakawa in ma kun kwatanta sarki da talakawa cewa ai akwai fadawa da ake bi dukan su sakataren sarki da yan majalisar sarki to shi Allah kun kwatanta shi kenan kun ba shi sufa irin ta mutane shi sarki me yasa ya rike waɗannan fadawa da waɗanda suke sai an gan su in sun ba da izini an yi maka iso ka shigo saboda sarki ba ya yi sanin mai ka taho da shi dan karka cutar da shi dan karka yi masa ba daidai ba to ubangijinka Allah kuma shi bai san abin da kake ciki ba lokacin da zaka kiraye shi kaga wannan shi ne abin da zaka faɗa musu وما ذكرت لك وما ذكرت لي ايها المشرك من القران او كلام النبي يا كم يا شركا ابين ده فكيه فدا من ايات القران كو زنتن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرف ما انا بن فهمتي معنى سبا ولكن اقطع ان كلام الله لا يتناقض سيدي انا تبس زنتن الله با يا ولوري زونا وان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله كما انا تبس زنتن النبي صلى الله عليه وسلم با يا سبا زنتن الله wannan abin da ka kawo mun ka tusa masa ma'ana ni ba fahimci wannan ma'anar ba na yi zancen Allah ne amma ina jayayya ne akan wannan zancen saboda ni ina da aya da tace kar ayi kaza kai yanzu wannan ta ce ayi kaza to na san zancen Allah kuma ba warware shi ba da haka lalle ayar da zanto mutu sabi hace ta kuma mu kai mace ya kamata mu kyale mutu sabi mu koma zuwa ga me mu ka wa hadha jawabun jayyidun sadidun malai ce wannan ansa ce mai kyau kuma ta daidai walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah sai dai ba wanda zai fahimci haka sai wanda Allah masa gaban kata fala tastahin bihi kada ka wato la tastahin bihi ma'ana kar kai sakaci da irin wannan dalilin ko hujja ko irin wannan jawabi fa innahu kama qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazin adhim ba wanda za a iya fahimtar da shi irin wannan hujja da dalili sai waɗanda suke masu haƙuri wajen bin gaskiya wa ma yulqaha illa dhu hazin adhim ba wanda za a kimsa fahimtar haka sai mutumin da yake da rabo mai girma illa dhu hazin adhim sai wanda yake da rabo mai girma to kaga wannan jawab mujmal kenan dangane da ko da dan bid'a ko wace irin bid'a yake shi a yake mutazilin shi yake yi da sauransu, wannan shi ne hujjar sa. Duk abin da zai kawo maka Al-Qur'ani zaka iya abin nan sa. To zai zo kuma nan gaba ya ambata mana al-jawabul mufassal, jawabi billahi illa. Kan kowanne irin abu ga irin da zaka bashi ansa, kowanne irin abu ga irin da zaka bashi ansa. Ina ga sai mu takaita akan haka yadda mun saboda lokaci ya riga ya ja. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada. Wannan muka yi kuskure kuma Ubangiji ta Allah shi ya fita. Sai da aka ce mutum ya yi shirka kuma alhalin bai yi ba, wani irin kazafi ne kenan? Ai to kazafi ne, mutum ya maka kage kenan. Shi dai wannan baya cikin irin kazafi da za a ce akwai haddi a kai, kamar a kama shi a yi masa bulala ta mali. Domin kazafin da yake akwai haddi a kai shi ne kazafi ne idan mutum ya jefe ka da zina. Waɗansu malaman sun riskar da batun luwaɗi a ciki. Amma dai abinda nassi ya zo, wanda ya jefe ka ya ce kana kai mazinaci ne kuma bai kawo shaidu guda huɗu ba, to shi ne ake maganan irin kazafi da ake da bulala a kai. Amma kazafin mutum ya jefe ka da wani abin da ba zina ba, kamar ya ce kai mashayi ne bayan ko ba mashayi ba ne. To malamai suka ce idan ka nemi hakkinka sai dai a yi masa ta'aziri, wato horo da alkali zai masa dan nan gaba kare kuma, amma ba za a yi masa haddi na bulala ta wani. Wannan ce hadisin idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha min wa la yakalladhina sama Allah fazarhum. Hadisi ne ingantacce, makwalar inganci mako hadisin da Bukhari da Muslim suka ittifaki akai. Bukhari da Muslim sun rawaito shi wannan hadisi. Mai tambayar kamala masu waya kai zafi da wai dan kace ai musu Allah ya isa ne gaba da kai sai. Ina ga abinda da ya kamata shi ne dukkan mutumin da yake da waya ta hannu zai shigo masallaci, ya kamata ya saba wa kansa kafin ya shigo ya kashe ta, ta yadda kuma ba zai bude ba har sai ya riga ya fita. Ina ga wannan shine abin da ya fi dacewa. Akwai ƴan uwa da dama muna kyautata musu su san cewa mantawa ne suke, har sai mutum ya zo ana cikin sallah ko kuma ƴan wayar ta buga sannan ya iya tunawa. Akwai kuma waɗanda su ba mantawa suke ba, akwai waɗanda ba mantawa suke ba amma shi kila baya son yin hasara ko wace irin waya za ta ci. To kuma idan har mutum zai wanda baya son yin hasara waya, to bai kamata ya zauna cikin masallaci bai cutar da ƴan uwansa. Da an yi sallah sai ya fito waje ya zauna yana jiran wayar. Karatu kai idan yake can gurin speaker ta kai mishi, amma cutarwa ne matuƙa kwarai da gaske, kuma shigar da abin da bai dace bane ba cikin zancen Allah. Don lokacin da ake karanta ayoyin Al-Qur'ani ake fassara ko hadisan manzon Allah, wani abu ya rika ketawa ciki, kaga kuskure ne ba daidai bane. Da haka da muke kira ga ƴan uwa waɗanda suke da waya ta hannu, dan Allah su ji tsoron Allah yayin da mutum zai shigo masallaci, ya saba kansa kokarin tunawa cewa ya kashe wayar kafin ya shigo. Ina ga wannan yana da matuƙar muhimmanci sosai sosai. Na'am. Wa alaikum salam. Kuyi tambaya kan tauhidi, wannan yayi ta waya kai kuma kana limancin mace, kaga ku cire mu daga abin da muka yi magana kai ke ba mai tambaya kan aqida zunzurutu ta. Na'am.
Kamar yadda ake magana akan mauludi,
eh,
so kamar dabba da ake yanka mai wancan sati ne magana akan mauludi, yau bayan yin dabba to akan abin da yake shafi dabba ko rago ko sa ko wani abu da yake kamar yadda ake yanka
wurin
mauludi, sai aka gaya mutum ko kuma mutum ya wuce ya haɗa ko wani abu sai aka ba shi. Akwai hadari ya haɗa ta mutum ya tafi shi.
Idan aka yanka dabba da nufin neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba, haramun ne mutum ya ci. Din ya zama uhilla bihi li ghayri llahi. Amma idan aka yanka dabba dan wani yini da ya zo ba neman kusancin wani ba, mutum zai ci ko ba zai ci ba? Ko malaman da suke ganin dabba da za a yanka a dukkan wata munasaba ta maulidi, sawa'un maulidin annabi ne maulidin wani wali ne, to bai kamata mutum ya ci ba. Wato yana da nauyi kwarai da gaske mutum ya ce haramun ne aka kai tsaye saboda rashin mutum ya samu karara. Dan ana waɗansu suna kiyasanta ne ko suna haɗa ta da hukunci ɗaya da dabbar da aka yanka a wajen ranar Kirsimeti. To dabbar da aka yanka ranar Kirsimeti ko malamai maganganu su kai, waɗansu suka haramta kaulan waye da waɗansu kuma suka ce makaruhi ne. Akwai waɗanda suka yi tajarrudi suka ce wato mecece take da suna ja'iz, amma dai alƙawlu bi tahrim ne na funa suwa da shi a yanka da aka yi na ranar Kirsimeti. to waɗansu suna hada maulidi da ranar Kirsimeti gaba ɗaya. To amma inda abin yake galibi ai su Krista lokacin da suke yanka dabbar akwai itikadin cewa wato neman musulunci ne zuwa ga Annabi Isa alaihi salam. Idan a cikin wannan an samu wanda ya yanka dabba din da nufin neman musulunci zuwa ga manzon Allah ko neman musulunci zuwa ga waliyin da ya maulidin sa, kaga kadan wannan haramun da bai halatta mutum ya ce ba. In ko mutum yana saka tudama ya riduka ila ma la yuriduka, ko kike kar mutum ya ce. Na'am. Wa alaikum salam. Ina zuwa. Ba ka da wata hujja, mutum baya da hujja a matsayin su na musulmi da ya ce su daura aure coci ne. Asali ba wace ma ka ji daura aure kirista ko a ce su ko ba a ce su ba. Ko a ce su ko ba a ce su ba, wace hujja za ka tsare kanka da ita cewa ka ji daura aure kirista. To haka da Allah ce a yi mu'amala da kafirai sai bar kofa abu ne. Ko sai yin mu'amala. Wannan kuskure ne. Idan mutum ya ji sun nan basu da sai ya mutu a wannan lokacin da zai ce. A yana da hadarin gaske. Kai mutum ya ji cocin nan sai wata kyamara ta hasko hoton shi. A nuna shi ko a talabijin ko a jarida. Hakan zai kara masa mutunci ne a wurin sauran musulmi ko zai rusa masa mutunci. To dan mutum zai abin da zai rusa masa mutunci. Wato Kirista suna da makida iri-iri. Ko wani malamin Muhammadu ne yake ba mu labarin wani makirci da Kirista suka yi wa wani malami a Tanzania. Wato irin malamai ne haka na ƙauye yankin da yake akwai Maguzawa. To Kirista suna ta kai farmaki su shigar da mutane cikin addinin su, shi wannan malamin shi ke ba mutanen kariya wajen koyar da su addinin musulunci. To da suka yi suka kasa sai suka yi kokarin kulla alaka da shi kamar ana zumunci. Shi malamin suna kawo masa ziyara. Lokacin da za su ga masa ziyara za su zo da wasu kayayyaki ko na abinci ko na makamancin haka su bashi. Abinda suke so Allah kalle in ma ba zai shiga Kiristanci ba kar ya hana waɗansu shiga. To suka ce wannan suka dai zama kamar zumunci in ma sun zo ba sa masa magana Kiristanci. Ba suka ruɗe shi da kuɗi cewa kawai abinda suke so su dai ko ba zai shiga Kirista ba. A matsayin shi na wanda suke zumunci da shi sun fi son ya zanto cewa akwai wata alamar da za su iya gane shi da ita a koyaushe ko su iya gane shi da ita. Hadda suka yaudare shi suka buga masa wani tambari a ga tambaya. To wannan tambarin a ce cross ne. Hanyar da suka bi suka yi hakan ce na manta, amma dai hanya ce ta yaudara mai gaya kwarai da gaske. Suke da suka manta da shi ana nan sai ya mutu. Yana mutuwa kawai sai an cika wajen jana'iza malami a karkara ba malami irinsa ya mutu. Waɗansu ma har daga birni sun zo kawai sai Kirista suka zo suka ce ai namu ne. Aka yi cire kisi da suka ce namu ne ya zama Kirista. Suka ce a duba gadon bayan shi in ba alamar cross. Ana duba sai ga wannan alama ta cross. To a nan sai abin ya zama fitina. Waɗansu da dama suka yarda. Aka ce shi duk malami ma yaudaran mutane suke. Ma'ana dai hanyoyin yaudara na Kirista suna da yawa. Sannan mutanenmu abin da ba su ganewa shi ne. Idan shi Kirista a addininsa ya zo ɗaura aure wajenka ya yadda ma ko ya shiga masallaci, to kai a addininka an yadda ka je nashi har ka shiga ɗakin ibadarsa, shi ne sai sun yi san hujjar zai faɗa wa addininsa. Addininsa kan ba na shirme bane, ba na san zuciya, ana iya fadila shi, ana iya rage shi, kai kuma naka da yake da ƙa'idojin da ba ƙari ba rage a ciki, shikenan sai ka fadila shi da san zuciya. To ai mun ma sun yi mana kaza, ai ya kamata yi musu kaza. Waye ce dan ya maka kaza kuma sai kai masa kaza? Sai ka tuntuba addinin ka, yan addinin ka ya amince da yan abu ko bai amince ba. Amma matukar mutum zai bawa kansa fatawa ta san zuciya kawai, a to ai mu ma sun yi mana kaza kuma ai kasa ɗaya ake, ai kuma ana zumunci da juna. Duk wannan mutum yana kokarin ya godewa kansa hanyar halaka ne. Dan haka zuwa daura aure coci bai halatta ba. Zuwa daura aure coci bai halatta ba. Dan itirafi da addinin shi. Mutum ya itirafi da addinin shi, ya kara tare mutanen banza yawa. Ba ya da wata hujja ne haka. Na'am. Assalamu alaikum. A kan me? Wannan babban bala'i ne ba zan gani ba. wallahi musibar sai sai ƴaƴan musulmi su hadu su hada kudi su sai wata dabba su yanka dan kawai su supporters ne na wani club na kullan kafa a gida ko a waje wai su yi addu'a Allah sa wannan club din ya ci nasara wannan ba karamin musibar ba bari kan malam wannan musibar ai ya kamata ta mantar da kai ma can da wannan ba karamin bala'i bane ba a dai lokacin da arunan suke ta karkashe mu a ko ina a Palestine a Iraq da sauransu a daidai lokacin da ake bukatar kuban mudarin mu dan sai da addinin musulunci gaba a daidai lokacin waɗansu saboda jahilci da wauta da rashin hankali da dabbanci su hada kudi su yanka dabba suna roƙon Allah wai kawai wani kulam na kwallon kafa ya ce wani kulam muna cikin hadari gaskiya wannan ai ba sai an faɗa ba to ba ya san bai halatta ba kawai ma fitar wannan dabbanci ne bayan ma jahilci akwai rashin hankali mai tarin yawa ce to kaga wannan ke nuna kasawar malaman bid'a ba su suke rike da cikin gari ba har yanzu ko ba ai an ci ba da jikokin suke wannan amma sun hana kansu sai wannan matukar za su zuwa a bandirin su kaga wannan shi ne illar inda bid'a ce ka tuku ke a gaskiya wannan bai halatta kuma ya kamata a yi wa'azi ga masu yin irin wannan kuma kaga abin ya samo asali ne daga abin da su malamai suka halatta na in an yi maka roƙon Allah ko kai sai kai wani yanka wanda yin yanka saboda roƙon Allah ka ɗauka cewa ma Allah ba zai ansa maka ba sai ka yanka wannan na daga cikin munanawa Allah zato kamar yadda na shafa dole wannan yana cikin waɗanda suke zunnuna billahi zannan sau wanda Allah ce alaihim da'iratu sau wa ghadiba Allah alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira munanawa Allah zato ne ka ɗauka wai ba zai ansa maka ba sai ka biya sai ka yanka wata dabba ma'ana yadda mai gunki zai je yanka gunkin sa kai kuma haka za ka yi wa Allah yanka mummunan zato kuma gaskiya wannan mummunan ɗabi'a ce wato jaraba ta kwallon kafan nan gaskiya sai an tashi sai haikan a kanta kuma haƙƙi ne akan malamai na addini da ƙungiyoyi na addinin musulunci sannan haƙƙi ne akan iyaye karan kansu haƙƙi ne akan manyan yayye dangane da ƙannansu iyaye dangane da ƴaƴansu hukuma dangane da talakawanta ta wannan musibar ce kaga duk abin da ya kawo wannan shine barin waɗannan gidaje na nuna talabijin da kallon talabijin da barin gidajen sinima da barin gidajen kallon talabijin wannan ba karamin musifa ba ce ba karamin babban bala'i ba ne a cikin al'umma don rusa tarbiyya ke gaba ɗaya yanzu dai ka duba daidai lokacin da a kowane yini sai an kashe mutum 30-40 kusan a Iraki yan uwanka musulmi a Fallujah Amerika tana musu ruwan bama bama yau mutum ya zo na yanka rago yana fatan wani Real Madrid ko wani kwallon da kwallon kafa ya ci kwallon kafa arna cikakkun arna ka rinka yankawa saboda su don dabbanci da rashin hankali wannan abu ne da yake bukatar lallai a sake tsaya kan saka don iyaye su tabbatar za su zama abin tambaya gaban Allah ranar tashin kiyama haka manyan yayye da suka san kannansu suna cikin wannan haka masu unguwanni haka dukkan kowane shugaba gurgudan nauyin shugabancinsa akwai waɗanda aka ce ma cikin irin gidajen kallon talabijin din nan har ma bulo fim ake nunawa ga ai mun zama cikin masifa kaga duk mai unguwar da yasan za a yi wannan unguwar sai kyale mai amfanin kasancewa su mai unguwa ko kasancewa su da gaci ko kuma dukkan sulan wannan yanki mai amfanin sa ko shugaban garin kuma da kyale ana haka unguwar sa a garin kuma sai zai je faɗa Allah ran tashi kiyama ko gwamnatin da ya kyale ana haka a jihar sa mai mutum zai je faɗa Allah ran tashi kiyama wani uzuri ne yake da shi wato akwai ababai da dama da yawanci da gangande ko mutum bai da uzuri a gaban Allah ran tashi kiyama wallahi da ya kyale shi akwai wannan cikin da ya samu uzuri misali yanzu shugaban karamar hukuma a gwamna a jihar sa yan majalisa a jihar su hakimi a yankin kasar sa sarki a masarautar sa yanzu ba zai yi magana kan gidan talabijin ba ɗaya daga cikin waɗannan ba zai iya magana akan gidaje da ake yi na kallon talabijin wanda yara suke sato kuɗi daga cikin kuɗaɗen iyayensu su zai su kai wa mai gidan talabijin don ya da ƙwallo ko don ya ga wani fim na wasan kwaikwayo na Hausa ko don ya ga bulo fim yanzu duk wannan a ce wai shikenan a ce mun lokacin gaban ba zai iya magana ba ko gwamna ko ɗan majalisa ba zai iya magana ko sarki ko hakimi yanzu dan Allah in sun yi magana akan wannan sai gwamnatin tarayya ta ce dan me in sun kafa doka akan wannan sai gwamnatin tarayya ta ce dan me ma'ana an ji kun kasa yin haddi saboda kuna jin tsoron kar ku yi haddi a ce kun zama kaza amma wannan kuma sai a kasa yi to me yake kenan wanda zamu iya yi me yake wanda zamu iya yi dan dai wannan ba zamu iya yi wannan ba karamar musiba bace ba, kuma wallahi shugabanni su fahimta cewa fa za su zama abin tambaya gaba Allah ran tashin kiyama game da wannan matsala. Dan abu ne mai sauki, yau dukkan inda zamu wata guda muna fadi ba mu yi shekara guda muna fadi ba mu isa mu iya gayyara wannan. Amma a yau idan chairman na local government yace shi a karamar hukumar sa bai yi da wannan gidajen ba gaba daya a kwashe su, magana ta riga ta kare. Idan an yi wannan to su ma yan unguwa za su samu rabon su na zulubi. Idan yan unguwa suka tashi suka ce mu mu yadda ba, ko dan gano lafiya dole a rufe. To amma kowa ya tsaya yana jiran Allah ya tuno zamaniyawa daga sama dan su zo su gyara. Kaga wannan ba karamar musiba ba ce ba. Allahul musta'an. Tambaya ta karshe wannan yake cewa akwai wani kamfani a nan Kano wanda wani jami'in kula da daukan ma'aikata Krista ne yake amfani da mukaminsa wajen baya daukan kowa aiki sai Krista, sannan idan ma ya samu musulmi masu raunin imani yakan yi kokarin ya rude sai kristantar da su har ya kristantar da mutum uku, kuma kamfanin yana nan cikin Kano. To wannan abinda nake ganin za a yi nan dai baka faɗi sunan kamfanin ba, balla tana unguwar da yake a dakata yake a sharta yake ba sani. Idan mutum ya san wannan abin yana da tabbas, kuma daga cikin binciken da za ku dauto da ku zama ku faɗa ba haka kawai, yanzu idan na karanta takardar haka ban san kowa ne ne ba, da yayi magana idan aka tashi aka tambaye ni menene ka gaba da wata hujja a sani. Amma idan mutum ya san da wannan sai ya je ya bincike ya gano sunan kamfanin, ya gano sunan shi wannan jami'in da yake wannan, ya gano sunaye na ɗaya mutum ɗaya ko biyu da daya musulmai ne aka mai da su Krista saboda a ɗauke su. To kaga idan ya kawo wannan takardar to ya yi bincike da mu ya rage mana dogon zango. To kowane irin matakin za a ɗauka anan za a iya ɗauka ta hanyar matakai da ya dace, kuma suka bi ta hanyar hukumomin da ya dace. Da haka kira nake ga mai wannan takarda wato ya nemi waɗannan bayanan ko ya ba mu wannan bayanan a rubuce. Mu kuma za mu iya abin da za mu iya wanda yake shi ne iyakacin hurumin mu. Shine mu je mu sanar da waɗannan hukumomin da abin ya shafa na bangalorin gwamnati. Kuma idan muka sanar da su su ɗauki mataki ko mu zo mu faɗa akan mimbari mu ce kun kawo mana kuka kaza ranar kaza ko mun kawo wanda abin ya shafa kuma har yanzu bai kaza ba. Shikenan musu ya rabu inni magalobin fantasir mai addu’ar annabi Nuhu, shikenan babu yadda za mu iya kuma sai wannan. Amma haka kawai takardar haka ba za ta taimaka sosai ba, don ba a san yanzu kamfanin a yana ke baya sunan jami'in menene cikakkun shaidu da ke nuna faruwar haka. Ban inkarin hakan na faruwa, zai iya faruwa abin da ya haifa haka muni ma kila ma zai iya faruwa, amma abin nufi dai ya kasance kowane irin abu da mutum zai faɗa da evidence a hannunsa. Sannan wannan kuma sai ya ba mu darasi ta fuska ta biyu, shine dukkan wani musulmi ya kasance yana kishi game da addininsa. Karka yi mamaki don Krista ya yi kishi game da addininsa, yi mamakin musulmi dan wanka da yake yin kishi game da addininsa. Don ya yi kishi game da addininsa dama haka ya kamata ya yi shi din a addinance a addininsa. To amma abin mamaki kai me yasa musulmi da ya kamata kai kishi game da addininka ba kai ba? Yan wanka musulmi nawa ne waɗanda suke kamfanonin nasu ne ko suke da hannun jari a ciki, wani irin taimako suka na ɗauki musulmi aiki? To kaga wannan shi ne abin da ya kamata mu ɗauka na darasi a ciki. Allah ya tsare mu. Ina ga sai mu dakata a haka. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.